غير وجوه المحامد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أتي قبل كرنت لتاف التاج الجامع للأصول نمصطفى حنفي واندا يكنشي واتن أصلولا addini, wata an ce asali a addini duk abinda addini ya ginu a kansa, wanda idan babu shi za a iya cewa wani ginshiki na addini ya rasu. To waɗannan usul din, waɗannan foundations din na addini su ne aka tara su a cikin wannan littafi da ake kira At-Talib Jami' lil Usul, wanda marigayi Sheikh Musa Muhammad, Allah ya kara jikansa da rahma, ya taba karanta shi a wannan waje tun daga farko har karshe, 4 volumes ne. Amma an taba karatun shi a wannan masallacin, a wannan wajen, tun daga farkon shi har karshen sa. To amma saboda matukan muhimmancin sa, muka kara kokarin kara dawo da shi da kara bitan sa, saboda ya kunshi dukkan abin da musulmi yake bukata a cikin addinin sa. Wato duk abin da musulmi yake bukata wanda rashin sa zai iya warware wani asali daga cikin imanin musulmi ko addinin sa, to wannan littafi a cikin volumes din shi guda hudu ya kunshi wannan abin. Duk wani abu daban da abin da suke cikin wannan littafin, to abu ne da za a iya wadatuwa da shi a cikin addini. Allah ubangiji ya kara taimakon mu. An Abdullah قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وانا حديث من كرنتا شي اما زمو قرا كرنتا وتبركا تند من رغا من فارا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الأربعة. تو الحمد لله. تو حديثن باشكا من فارا كرنتاوا من كرنتا ربين سني فاتن أبين دي شافي حتى حلتا أتكين تكي. أما من سيادة وجن فوالله الذي لا إله غيره فاتن من ذال الله صلى الله عليه وسلم باين يقام فتا منا yanda ake halittan da a cikin ciki, watan Allah subhanahu wataala yake halitta sa, yake rubuta mashi arzikin sa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa. Sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi rantsuwa da ubangijin da da Allahn da babu abin bautawa da gaskiya sai shi. Dayanmu dayanku, wato yana nufin dayan al'ummar musulmi, zai dinga aikata aiki irin aikin ƴan aljanna har sai ya zama tsakanin shi da aljanna bai wuce zira'i ba, sai littafi ya rinjaye shi, sai ya aikata aikin ƴan wuta, sai ya shiga wuta. Yace kuma ɗayanku zai ta aikin ƴan wuta har sai ya zama tsakanin shi da shiga wutan bai wuce zira'i ba, kamun hannu, sai littafi ya rinjaye shi, sai ya aikata aikin ƴan wuta, ƴan aljanna, sai ya shiga aljanna. Wannan hadisin yana cikin ɗaiɗaikun hadisai a cikin addinin musulunci wanda bai kamata su bar musulmi ya zauna hankali kwance ba, bai kamata su bar mutum ya zauna ƙariral jafni har yana da lokacin da zai rika cewa shi ne na Allah ko shi Allah ya zaɓa waninsa kuma ɗan wuta wal iyazu billahi. Ya kamata musulmi ya shagala da kansa ƙwarai da gaske, ya maida hankali wajen ƙoƙarin ya ga ya gama da duniya lafiya, domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wani hadisi, la tuzhiri shamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtalika. Kada dan kaga wani dan uwanka yana cikin wani hali mummuna, yana cikin wani abu na saban Allah, ko yana cikin wani abu bai dace ba, ka shiga jin dadi kana fadi ai wani lalatacce ne, ko ai wance ta haifi da ya gagare su yanzu, kana jin dadi kana bada labari shi ya lalace ko shi ya bace. In kana wannan sai Allah subhanahu wataala ya warkar da shi daga wannan cutan, kai kuma ya jarabce ka da abin da kake zargin sa. Allah ubangiji ya kare mu. Dan haka watan kowani musulmi ba ya da kwanciyan hankali sai ran da ya bar duniya, saboda sayyidina Hasan al-Basri Allah ya kara masa yarda yana cewa ya gamu da mutane 70 wanda cikin su ba wanda bai halarci yakin Badru ba. Wanda ka san wanda suka halarci yakin Badru, Allah ya yi alƙawarin gafarta musu gaba daya, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin ɗaya daga cikin sahabi Ibn Abi Baltah, ko yace ma adraka la Allah tala ala ahli Badr fa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Yace amma waɗannan mutane 70 cikin 313 a mafi rinjayen kauli wanda suka halarci Badr ya hadu da akalla guda 70, yace amma duk 70 din nan babu wanda baya tsoron munafinci akan kansa, yana tsoron Allah ya sa dai ni ba munafiki bane, Allah ya sa dai in cika da imani. Mutane 70 wanda suka halarci Badr, kowannan su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da za a kwatanta aikin wanda ba su ba, da zai bada sadakan kwatankwacin dutsen Uhudu bai kai mudu ko rabin mudin da ɗayan su ya bayar ba, da zaka bada dutsen Uhudu na gold duk aikin da wanda ba sahabi zai yi ba zai kai sahabi ba. To ba ma a sahabban ba kawai, a'a a sahabban yardaddun Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka halarci Badr, amma suna tsoron makansu munafunci, suna tsoron Allah ya kare dai ya sa ba su cikin wanda aka rubuta ma shakawa ƙarshen mummunan ƙarshe, ba abin da suke tsoro a rayuwarsu sai wannan. Saboda haka babu alama, wani hadisi yana cewa daga cikin alaman mu'mini shine jin tsoron watan me zai faru da shi a ƙarshen rayuwarsa. Daga cikin alaman munafiki shine natsuwa da jin cewa shi ai komai nasa lafiya, shi yafi kowa komai, shi baya da matsala, shi nagartacce ne, wani kuma batacce. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine alaman munafiki. Alaman mu'mini kuma shine mutumin da kullum yana cikin jin tsoron, to ba mu sanya Allah zai yi da mu ba, ba mu sanya Allah zai yi da mu ba, komin kyan aikinsa kuma, komin yawan ayyukansa, komin kyawun ayyukansa. Ana ruwaita a cikin kissan Banu Isra'ila, an ce wani bawan Allah ya shekara 70 yana ibada ga Allah, ba abin da yake yi sai sallah, azumi, azkar. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mala'iku ya ce ku zo in nuna muku bawa na ku gani. Sai ya ce ku je ku ce mashi wancan bawan nawa na rubuta a littafi cewa shi dan wuta ne. Suka zo suka gaya masa suka ce Allah ya aiko mu mu gaya maka ya rubuta shi dan kai dan wuta ne. Kamar yadda muka sani mutanen da suka gabata kafin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yawan aika musu mala'iku koda ba annabawa bane, watan salihan bayin cikin su suna yawan haduwa, kamar hadisin sahihu Muslim na mutumin da yaje zai ziyarci wani dan uwansa, ko Allah ya tura masa mala'ika ya jira shi a bakin garin ya masa albish da aljanna. Da suka zo suka gaya ma wannan mutumin sai ce to ai aljanna da wuta na Allah ne, ni kuma bawansa ne, saboda haka wajibina a matsayina na bawa in bauta masa, shi kuma yanda ya so sai ya yi da ni, in ya so ya ji kaina da rahma, in ya so ya azabtar da ni, ni kayansa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mala'ikun to ku yi masa albishir, ba shi ba, duk al'umman musulmin zamaninsa ma an yi gafarta musu albarkacinsa, ba shi kadai ba, tunda Allah ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbitu, Allah yana share abin da yaso, yana tabbatar da abin da yaso. To an share wancan rubuta cewa shi dan wutan ne, an tabbatar da shi dan aljanna ne. Dan haka abin da ake nema daga wajen mu yan uwa, wannan irin hadisan su sa mu zama kullum muna cikin hazar. Sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai tashi 5 ko kusan 10 yana masa albishir cewa shi dan aljanna ne, amma bai taba natsuwa akan kansa ba sai da ya tambayi Sayyidina Huzaifa ibn al-Yaman cewan shin da Allah ko dai waɗannan munafukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke baka labarin su bai dai gaya maka ni a ciki ba ko yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaya min kai a ciki ba kai baka a ciki sannan ya sami dan natsuwan zuciya saboda abin da ake nema kenan daga mu'mini domin Allah subhanahu wataala shi ya san karshen kowa duk kuma wanda bai ga karshen sa ba bai sanya zai kare ba mutane da yawa sun rayu ba suna ibada cikin musulunci suna nagartattun mutane sai a karshen rayuwansu saboda sabbul kitabi Allah subhanahu wataala ya kaddara musu barin musulunci kuma ba a tambayan Allah me yasa yayi abin da yayi ba a tambayan sa menene hikiman sa cikin abin da ya aikata shi ya san hikiman sa daga cikin hikiman da ya dan nuna ma bayan sa shine inda bawa in ya rayu cikin addini har karshen sa dole haka ne da sai ya zama amma Allah dole duk wanda yake rayuwa cikin addini sai ya zama yana da kwanciyar hankali yana da sakin jiki cewa shi ga yanda karshen shi zai kasance ha kuma inda bawa ya zama yana cikin sabon Allah ko yaushe shikenan tun farkon rayuwar sai a cire rai a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya cin rai akan kiran musulmi kiran mutun zuwa ga Allah kamar yadda muka sani in ya ga gawa na kafiri yana shiga damuwa yana cewa wata rai ce ta kucce mun ina ta kiranta ta kucce ta tafi wuta sallallahu alaihi wa sallama mun san kissan wannan gulam din ba yahude da yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima ya duba bai ganshi ba yace ina yake aka ce yana can a kwance bai da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ku tashi mu je mu ziyarce shi aka tashi aka tafi ana zuwa aka same shi yana gabda cikin anfasul akhira yana gabda mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni kuma zan tsaya maka ranan tashin kiyama zan tsaya in tsaya maka sai Allah ya saka aljanna sai yaron ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli babansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah zan tsaya maka ranan tashin kiyama haka dai har a karshe ya kalli babansa babansa ya ce to kai masa biyayya sai Abul Qasim ka amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake so baban ba yahude ya ce ma dan ya amsa shikenan yaron sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana fadi sai rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sauri yana murna yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar na gode ma Allah da ya tsirar da shi daga wuta ko ga hadisin bazzar shahararre ingantacce na mutumin da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada masa munanan maganganu yace ka bani kudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi daga dukiyar al'umma musulmi yace bai isa ba wannan yayi maganganu marasu dadi dai sahabbai suka ce ya rasulullahi ba mu dama mu dauke kansa yace a'a yace zo mu je suka shiga gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga kara masa har yace kai madalla na gode kai mutumin kirki irin ka mu wanda ya fito da gidan mutanen kirki yace to alhamdulillah zo wannan maganan da ka fada yanzu mai dadi to ka koma ka fadi a gaban sahabbaina dan ka fadi mummunan magana dazu kada su gamu da kai a hanya su aika da kai ya zama zuciyarsu da wani abu akan ka shikenan aka fito yazo gaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me ya muka yi da kai yace ai gashi yace to me kace mun yace kun ji abin da na fada masa a cikin gida manzo Allah yace to ku banni da sahabbaina yace masa sahabbai yace ku banni da mutane na yace kwatankwaci na da wannan bawan kaman mutun ne yana da taguwa sai taguwan ta kucce sai jama'a suka shiga binta suna tabi suna ihu suna daga sanda sai tana ta kara gudu da ya ga za su sa taguwan sa ta gudu sai ya ce ku tsaya ku zauna sai ya dibi ciyawa sai ya dan fara mataguwan dan irin kukan da ta sa ihun kiran da ta saba da shi yana fara yi sai tana zuwa da kanta ita kadai ya ba ta ciyawa da kaya ta ci ya hau kanta ya daidaita ya zauna ya kama hanya ya tafi ya ce to da na bar ku da kun kai shi wuta da na bar ku da abin da kuke yi da kun kai shi wuta saboda haka wannan yana nuna mana yaya kamata kira zuwa ga musulunci ya kasance yaya kamata kiran mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kasance kullum mu zama masu bude ma mutane kofofin gafara wata rana muna karatu sai mutane suka ji duk abin da aka ce zan ce ai Allah zai yafe akwai yuyuwan gafara babu komai mai yuwa ne Allah ya yafe sai wani ya rubuto mun wai fa ina fadin haka mutane za su shantake su ta saban Allah ce to ai ba ni da wata mafita sai in faɗa haka Allah ba zai iya yafe wani bane, kuma in ka kulle ma mutane kofan Allah wani kofan za su. Mutum ya yi sabo mara iyaka kamar mutumin da ya kashe mutane 99 ko ya je wajen wani ya ce yana son ya tuba, ya ce baka da tuba, ya karasa da shi, to mene amfanin sa? Ya je wajen wani ya ce a kana da tuba, ga yanda za a yi, ga yanda za a yi zuwa karshe. Saboda kullum ka kwadaitar ma mai saban Allah, ka kira shi zuwa ga Allah, ka nuna masa akwai mafita duk girman laifinsa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كجامعة تشوان أي ميو يو أني كومين غير ما الله يفنك كما عند موعك أي كتشوا تعظمني ذنبي قوت أعظمني ذنبي فلما كرنته بأفوك ربي كان أفوك أعظم. زي فينا يا يمن غير ما نايلي بحكا مونا نامون سياك موني أما دنا سادة سو da afuwanka ya ubangiji sai na sami afuwanka ya fi laifin girma duk girman laifin afuwanka. Wani mawaƙin yana la Allah rahmatar rabbihi ne yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami, wannan muhimmin magana ne. Yace ya nafsu la taqnati min zull min zillatin azmat innal kaba'ira fil isyani kal fil gufrani kallamami. Yace kada ki cire rai saboda wani girman laifi da kike jin kin aikata, saboda komin girman kaba'ira idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo rahama, ya zo gafara, to sai kaba'ira su koma kaman lamam, kaman kananan laifuka wanda ake maida su kyawawan aiki. Yubaddilullahu sayyi'ati hasanat. Yace me yuyuwa ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ka san gafara da yafe ma laifuffuka, to gurgurdan girman laifi, gurgurdan girman rahaman Allah da za ta sauka a wannan wajen. Gurgurdan girman laifi, in kai laifuffukan ka yan kadan ne sai rahaman Allah ya sauka daidai laifinka, in kai laifuffukan ka masu yawa ne sai rahaman Allah ya sauka daidai laifinka. Saboda gurgurdan laifi, gurgurdan rahama, la Allah rahmatar rabbihi ne yaksimu wa tati ala hasabil isyani fil qasami. Ko babu wanda zai tambayi Allah don me ya yafe wa wanda ya yafe, ba wanda zai tambayi Allah don me ya azabtar da wanda ya azabtar. Saboda haka wannan zai sa dole mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zama shi dai yana sifanta cututtuka da magungunan su, amma ba mai hukunci akan bayin Allah subhanahu wataala ba. Mashayin giya dan uwa mai saban Allah ne, mai yuyuwa Allah ya shiryar da shi. Karuwa yar uwa ce mai mazinaciya, mai yuyuwa Allah ya shiryar da ita. Barawo dan uwa ne wanda ya bace, me yuwa Allah ya dawo da shi hanya. Cikin sahabbai wata ta yi zina ta ifa zina, aka zo ana jefe ta, jinin ta ya fita ya tadi wani daga cikin sahabbai, sai ya la'ance ta. Sai kaga la'antacciya jinin ta, jinin la'antacciya ya shafe ni. Da aka zo aka fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata, yace ka la'ance ta bayan tuba? Baka san me yuyuwa, baka san ta yi tuba irin tuban da za a raba ma dukkan mutanen duniya da sai ya ishe su ba? Don halittan Allah da za a raba musu tubanta da ya ishe su? Saboda haka wannan duka lamari ne na Allah. Kai dai wajibinka ka faɗi laifi, ka faɗi sakamakon laifin, ka faɗi aikin alkhairi, ka faɗi sakamakon aikin alkhairin. Amma kar ka zama judgmental, kar ka zama mai hukunci akan mutane cewa wannan ga makomansa, wancan ga makomansa, wannan na Allah ne. Wani daga cikin manya-manyan malaman hadisi, Sufyanu Thauri, Allah ya kara masa yarda, Sufyanu ibn Uyayna, wata ran aka zo aka same shi yana ta kuka, aka ce lafiya? Yace muna nan muna hukunci akan mutane, mu ce wannan makaryaci ne, mu ce wannan yana tadilisi, mu ce wannan ba adili bane. Yace sun dade da ya da zango cikin aljanna, muna nan muna hukunci. A rijalul hadisi yake nufi rijalul isadi, an wana an wana din nan, a ce Abdullahi ibn Lahi'a da'ifi ne saboda yana da rauni ta barayi kaza, a ce wana da'ifi ne saboda yana da rauni iri kaza, wana yana da mantuwa, wana an taba samun shi ya faɗi magana ba daidai ba. To da ya faɗa kuma Allah ya yafe tuntuni ya da zango aljanna, kai kana nan duniya kana masa hukunci. Yace muna nan muna ta hukunci akan mutanen da sun dade da ya da zango cikin aljanna, kila Allahu a'lam. Saboda haka lallai dole ne musulmi ya zama mai taka tsantsan kwarai da gaske. Wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har wanda ba musulmi ba ya hana a zage su in sun mutu. To in ka san haka, sai ka ce to ballantana musulmi ko ya ga mana la tu'zul ahya'a bisabbil amwati kada ku cutar da masu rai ta hanyar zagin wanda suka mutu kaga mutun ka tuna baban shi wani batacce ne ta ai ga dan maman sa ita ce magajiya kana son ka bata masa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mai yuwa ne Allah subhanahu wataala ya gafarta mata kai mai ganin Allah ba zai gafarta maka ba kuma ya bata ayyukanka yazo a hadisi ingantacce yana nan a cikin sunan da sahihu da dama ko innama atakhawafu alaikum rajulan qara alqur'ana hatta ru'yat bahjatu alayhi wa kana rid'an bil islam ko rida'ahu al islam fansalakha minhu wa kharaja bis sayfi ala jarihi wa ramahu bi shirki qalu ayyuhuma awla bi shirki ya rasulullah arrami am al marmi qala bal arrami yace ba abinda nake muku tsoro sai mutumin da gaya nan mutumin kirki bawan Allah kullum qur'ani karatun qur'ani ba yawan sallah yawan ibada amma sai ya fice daga duka waɗannan abubuwan ya fito ya sami fakharaja ala jari ya sami makwabcin sa yace wannan makwabcin ba musulmi bane mushriki ne ya jefe shi da shirka suka ce ya rasulullahi wane ne to yafi kusanci da shirka wanda ya jifan ko wanda aka jefa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya jifan dai shi yafi kamata a kira mushriki so da haka yana da hadari hukunci akan bayin Allah subhanahu wataala kuma so da yawa zamu hukunci akan mutane ba mu san matsayin su wajen Allah ba mun yi hukunci da abin da muka gani ne kawai na zahiri kissan annabi Musa alaihi salam da Hadiru alaihi salam ya ishe mu hukunci da haka lallai dai mu yi taka tsantsan wajen hukunci a cikin bayin Allah ba mu san yaya suke da Allah subhanahu wataala ba nan kuma abin da ake nufi da summa fa hasbiku alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula ba yana nufin waye aikata wani sabo bane mutum yana ta rayuwa sai ya zo gab da mutuwa misali sai ya je ya yi rashin gaskiya ko ya je ya saci kudin wasu ko ya je wani abu dai wanda yake sabo sunan abin ba abin da ake nufi ba kenan sai ya zama dan wuta a'a in dai sabo ne na zunubi to baya mai da musulmi dan wuta abin da ake nufi anan abin da yake raba mutum da imanin sa shirka ya je ya aikata wani abu na shirka ko ya itikadin wani abu na shirka ko ya fita daga musulunci kai tsaye to irin waɗannan abubuwan su ake magana amma dan zunubi to inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taqwa hasanatun yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah subhanahu wataala duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ba zai same shi a wajen Allah wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zaluntan kowa dan haka duk aikin da yayi na alkhairi zai samu wajen Allah duk aikin da yayi na zunubi idan Allah bai yafe ba zai samu wajen Allah wani lokaci kuma ko Allah ya yafe sai ya same shi wajen Allah sai ya samu amma irin samun fim dan ya ƙara jin dadi kamar yanda na taɓa faɗi a baya bawa Allah subhanahu wataala wasu bayin Allah zai tsayar da su yace an yi kaza rana kaza yace Allah an yi kaje kayi kaza na rashin gaskiya yace wallahi Allah yayi nayi kayi kaza Allah nayi kayi kaza munanan ayyuka har sai ya gama cire rai daga rahaman Allah subhanahu wataala sai Allah yace masa to na suturta ka a duniya ba wanda ya sani daga ni sai kai yau kuma je ka aljanna na gafarta maka to dadin da zai ji a wannan ranan ya fi dadin da an tashi kawai a mantar da shi sai ya dauka ma da aikin sa ya je aljanna a mantar da shi munanan ayyukan nasa gashi har ya gama cire rai daga rahaman Allah sai aka shi cikin rahaman Allah kuma ranan ba mutuwa balle a ce saboda tsoro har ya mutu misali to Allah ubangiji ya taimake mu ya sa mu cikin wanda za su sami rahaman Allah subhanahu wataala ba dan ayyukan su ba dan mahadin rahama da karamci na Allah subhanahu wataala to haka kuma dai game da aikin wuta dayan ku zai iya yi ta aiki irin aikin ɗan wuta har sai gabda zai bar duniya na san wani mutum wanda mutane suka matsa masa kwarai a wata jami'a a Nigeria nan kullum masu da'awan addini ana maganganu mara su dadi a kansa an matsa masa Allah subhanahu wataala a ce ba ya sallah a ce kaza a ce ba abin da ba a fadi da Allah subhanahu wataala ya tashi nuna ikon sa a kanshi a masallacin juma'a ana cikin masallan juma'a yayi sujada a gaban duka mutanen duka masu wannan maganganu a kansa suna wurin an yi sujada yayi rasu a masallacin juma'a gaban su gaba daya Allah subhanahu wataala ya karbi ransa kowa na fatan yayi irin wannan cikawa kowa to kaga yanzu sai kuma a koma ana cewa Allah kai mana irin na wane kenan dauko amma cikin rayuwarsa an matsa masa kwarai da gaske da sunan ba mutumin addini bane ba kaza bane ba abinda ba a fadi akan sa amma Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya tara su gaba daya ana sallah sai ya karbi ransa yana sujada to saboda haka wannan shine dayan ku mu daina zama masu hukunci akan mutane mu dai mu fatan alkhairi mu fatan tsira kuma mu fatan alkhairi ga al'umman musulmi ba mu san wane ne wanda Allah ya karbi aikin sa ba cikin mu gaba daya wani malamin mu yana cewa shi ba zai iya hukunci akan kowa ba ko da kafansa daya tana cikin aljanna sai ya ji dayan ma ta daga ta shiga in ya ji dayan ta daga ta shiga to ta window sai ya leka wanda ya hanga a wuta sai ya ce ga dan wuta can amma yana nan duniya ya rika hukunci wani dan wuta yace shi ba da shi ba sai ya bari ya shiga in ya ji kansa cikin aljanna ya san an shiga ba a fita to anan a tambaye shi zai gaya maka dan wuta bayan shi ya tsira Allah ya tsirar da mu عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس رواه الشيخاني ومالك الرويتا دغا ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر الله يكرمه مسيرجا يتي كوني ابو ده زرتروان الله ني ده قدراوان الله هر ساهو هانشي ده ققلوا ده حزاقا da baiwa al-ajz anan yana nufin gajiyawa na kwakwalwa al-kaisu yana nufin basira kaifin basira na kwakwalwa to har waɗannan kaddarawan Allah ne amma kamar yanda na taba fadi wani lokaci ina zutan a wannan wajen duka waɗannan abubuwan kuma har yanzu akwai hikiman Allah ciki Allah subhanahu wa ta'ala ni'imomin sa da ya halicce su ya kasa su ne suna da yawa to baya hada ma kowa kowanne so haka in ya ba wannan guda daya biyu uku sai ya dauke sai a ba wancan kuma hudu biyar shida watan kowa sai an cika shi dari amma akwai hanyar da za a cika wannan sai a nakasa wannan duk abin da kake gani na an tara ma wani ni'ima to akwai wani abu da wanda kake gani sahuhu kuma ya fi shi sai kaga Allah ya ba mutum kaifin basira ya bashi in ka lura ma ai da yawa daga wanda ake cewa suna da photographic kwakwalwa mafi yawan su sahuhai ne ba mafi yawa ba ma kusan dukan su zaka same su kaman suna da wani abu kaman wani gaulanci na kwakwalwa na wayo ba su da cikakken wayo amma duk abin da suka kalla sai su wanda ce ba za a ce duka ba amma mafi yawan su haka suke ko zaka ga kwakwalwan su wani iri kaman dai suna da wani tabuwa na kwakwalwa shi yasa ma su likitoci yanzu suka ce wani nau'in ciwo ne to Allahu a'lam zai iya zama ciwon ne dai watan wannan irin baiwan a gurin su ciwo ne to amma kuma kaga zai zama baiwa wajen wani saboda zai ta haddace mana littafai ya ta haddace mana abubuwa Imam Shafi'i din da shi bai da wannan raunin rashin hikima din rashin wayo din amma yana cikin irin mutanen da sun kalli takarda haka sun haddace duk abin da ke ciki akwai irin su kuma da yawa cikin halittan Allah subhanahu wataala to haka dai Allah yake raba ni'imomin sa cikin bayin sa duk yanda kake ganin kai an hana maka wata ni'ima to akwai ni'iman da wanda kake kallon shi kuma yake kallon ka yana fatan da ma ya sami irin wannan ni'iman naka ko ina yawan ba da kissan sarkin nan da ya zo kasuwa ya sami mutane a bola a juji ya sami wani mutum kai a juji da rana a bola da rana a kasuwa yana bacci yana minshari kawai aka ga ya tsaya yana kwalla sarki a cikin ayari da tawaga da menene aka kawai ya tsaya yana kwalla ce wai yace Allah ya iya raban arziki yace mu gashi cikin dare da dukkan masu gadi da yanayin inda muke ko sauro da kuda babu a inda muke amma yadda zamu ga farkon dare haka zamu ga karshen shi baccin ba zai yuyu ya zo ba sai dai da safe mu goge ido kuma mu fita yace ga wani a kasuwa a bola juji da rana yana bacci har yana minshari ba ya tsoron kowa ba ya neman mai gadi ba ya neman mai tsaro ba ya tsoron hayaniya ba hayaniyan kasuwa duk bai dame shi ba yana baccin shi har da minshari bawan Allah qariral bal to haka Allah yake raba ni'iman sa wannan ni'iman ta kwanciyar hankali da ya ba wannan da zama lafiya da rashin fargaba baya tsoron kowa zai fita cikin dare ya taka a ƙasa ya tafi shi daga shi sai sandansa baya haufin kowa baya daidai da wanda shi yana rayuwa kaman bera
ko dai rani ya fito daga wani rami zai sauri ya shige wani ko to akwai wanda su haka suke rayuwa ai ba ya da tashin hankali irin mota ta lalace mashi a daji sai hawan jini ya nemi ya kama shi ko ba akwai irin waɗannan ba ba ya da tashin hankali ya ganshi ba security to shi Allah bai azurta mashi da irin wancan security na wancan bawan Allah ba to haka Allah yake raba ni'imomi ya bashi dukkan ni'imomi na zahiri da ake gani amma ya hana mashi wancan to haka Allah yake raban ni'iman sa subhana muqassimul arzak to dan haka al-ajzu wal kais din watan ba wai yana nufin wani Allah ya hana shi ne yasa shi ya zama balidi ba wani Allah ya fifita shi ne yasa a'a shi ma da inda Allah ya nakasta shi ya ƙara wancan wallahu a'lam shine abin da ake nufi bi qada'in wa qadar watan rabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake daidaitaccen rabo kowa da irin abin da ya bashi wannan ana kiran irin waɗannan minah din minahur rububiyya akwai kuma minahul uluhiyya wanda ba su da alaka da wannan su ne irin su imani tsoron Allah tausayi jin kai wanda su ba su da alaka a ce sai an ba kowa iri daya amma minahur rububiyya to kowa kaso iri daya Allah yake ba mutane lafiya hankali kudi sarauta waɗannan minahur rububiyya ne kyauta ne rububiyya wanda bai da alaka da musulunci tsoron Allah ko rashin tsoron Allah wajen bayarwa to Allah subhanahu wa ta'ala yana ma kowa rabo iri ɗaya ne illa za a ƙara ma wani a wani abu a rage ma wani a cikin wani abu an abi hurairata qal جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يصعبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر الرواية تاريخ سيدنا أبو هريرة الله يكرم مسير دا يأتي مشركون قريشا سنزو جمع ذا الله صلى الله عليه وسلم سنع جايا دشي سنع خصوما دشي a cikin kadar cewa ya za a yi in Allah ne ya riga ya kaddara ma bawa abu sannan kuma Allah idan bawan ya saba ma Allah Allah ya azabtar da shi suna jayayya mun dai magana gurgudo a baya a cikin kadar da kuma cewa babu amsa a kanta matsala ce wanda in Allah ya bude ma mutum ya riga ya yadda ya shiga cikin ta ya shiga kokarin bincike cikin ta to Allah ya bude masa kofa ne da zai shiga inda hankali bai zama kofan halakansa abu ne da abin da ake nema da mu'mini kawai shine sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa da rashin kutsawa cikin binciken dan me Allah yayi abin da yayi la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun sun zo waɗannan mushrikan suna tambayar manzo Allah suna jayayya da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayan yace ka bar su ai rana na nan zuwa da za a rika jan su a fuskokinsu da fuska za a rika jan su fuskan suna jan kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma amma a cikin wuta ba kasa za a ja ba wuta a cikin wuta za a ja su ana ce musu ku dandana ku dan azaban wuta zuqu massa saqar inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar to ga kadar din nan naku yau kun zo kun shiga wutan saboda haka Allah ya kaddara muku in kuna da abin da za ku yi yanzu sai ku yi inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar Allah ubangije ya kare mu an ibn amr ibn al-as an annabi sallallahu alaihi wasallam qaal kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanatin rawahu ma muslim wa tirmidhi ar-ruwaita daga Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta abubuwan da ya kaddara ma bayi tun kafin ya halicci bayin da shekara 50 kafin ya halicci sammai da kasai da shekara 50 ya riga ya rubuta duk abin da zai faru da bayi wannan rubutawan tabbatarwa ne kawai a cikin littafi amma abin yana nan a cikin ilimin Allah subhanahu wataala tun lokacin da bai da asali wata yana nufin bai da farko tun azalu azalil azali yana nan cikin ilimin Allah wanda zai yi kaza zai aikata tun kafin ma samun wani abu kafin samun kowa da komai bayan halitta kamar yanda aka faɗi Allah subhanahu wataala farkon abin da ya halitta alƙalami
yace ma alƙalamin ka rubuta yace ya ubangiji me zan rubuta yace ka rubuta maqadir al-khala'iqi ka rubuta abin da zai faru da halitta har zuwa ranan da za a nade halitta har zuwa tashin kiyama a wani riwaya kuma yace ka rubuta abin da ya faru da abin da zai faru malaman mu suka ce wannan yana nuna cewa alƙalamin cewa farko shine farkon halitta relative farko ne ba farkon gaba daya bane ko tun daga yanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashi rubuta abin da ya faru kaga da wani abu da ya faru kafin alƙalami kenan da abin da zai faru ko saboda haka Allah kadai ya sani wannan dai Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya ga mana farkon halitta watan farkon halitta a wata nisba a wata itibari ba yana nufin dole ya zama albidayatul mutlaqa ba wanda yake malamai dai sun san wannan watan ba farko na yankewa gaba daya wanda babu wani abu kafin shi ba Imam Muslim Allah ya kara masa yarda da Imam Tirmidhi suka ruwaito wannan hadisin An Imran ibn Husayn qala qila ya Rasul Allah a ulima ahlul jannati min ahlin nar qala na'am قيل ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له رواه الأربعة وانا حديثا أروي تشي دقى إمران بن حسين الله يكارا مسير دا وسسك زوزك تنبيما ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم سجتي أولما أهل الجنة من أهل النار يا رسول الله شن أنسن أن الجنة أموتا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يقول قري أنسني أنا نبين الله ياسني يقول قري الله ياسني هرما ياسند وصدق بائنسا kaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanar da shi da yawa daga yan aljanna ya sanar da shi da yawa ya kai shi ma aljannan ya ga yan aljannan ya shiga ya gansu an kai shi wuta an nuna mashi bai shiga wutan ba an nuna masa yan wutan a cikin wutan ya gansu ko har yazo ya sami mata yana gaya musu inni uritu kunna aksara ahlin nari an nuna mun kun fi kowa yawa a cikin wuta na ga ku duk kun fi yawa suka ce bima ya rasulullah yace tuksirna la'ana wa tafurna al'ashir zuwa karshen hadisi to kaga ashe an sani din kenan suka ce to fa fima ya amalul amilu an haka ne to dan me za a yi aiki tunda an riga an san dan wuta ne dan aljanna ne kuma ba abin da zai canza akan abin da Allah ya tsara yace kullun muyassarun lima khuliqa lahu duk wanda kaga yana ta abu to Allah yana saukaka masa abin da ya halicce shi dan shi ne Allah yana saukaka masa abin da aka halicce shi dan shi saboda haka kada ku ce ana sa shi akan hanyar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban masa dan haka in kun zabi ku ce fi mal amalu ku ki aiki to shikenan dama ba rabon aljannan ne wannan yana daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muke fadi ko da yaushe kafiran makkan nan ba abin da suke so kaman su nuna ma duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini nan nashi ba gaskiya bane ba su da abin da suke nema kaman wannan ko su tabbatar ma duniya addinin manzon Allah ba gaskiya bane amma ikon Allah ana duniyan tare da su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura tana cewa wamra'atuhu hammalatal hatabi fi jidha hablun min masadin ko tabbati yada abi lahabin wa tab ma adna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wamra'atuhu hammalat al-hatabi ko hammalatu a qira'an asim fi jidha hablun min masad kaga a qira'an nafi'u nake so in ce kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala tun a farkon makka ya ga ya mana abu lahabin nan dan wuta ne zai shiga wuta wuta mai tashi mai tashi mai radadi mai tashi kaga da ko da pretending irin na munafukai ai da ya samu yayi yace ya musulunta kaga ya karyata qur'ani misali ya tabbatar da mutane zaif din alqur'ani amma Allah ba zai bashi dama ba sai Allah ya rubuta dan wuta ne dan haka zai zauna gashi yana ji yana gani Allah ya ce sai flanaran zata lahabin har ya mutu dole ya shiga wutan ko kaga wannan yayi samu mu'jizar na Qur'ani ko Walid ibn al-Mughira a ce wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binami manna'il lil khair mu'tadin asim utillin ba'da zalika zanim an kana la malin wa banin idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin
sanasimuhu ala al-hulqum haka zuwa karshe kage ya so shi ma yace to bari ya pretending musulunci dan ya nuna wannan ayoyin da suka ce gashi shi zai shiga wuta ga makoman shiga kaza ya nuna ba daidai bane amma Allah bai bashi daman dabarar ba ma ko shigan ƙarya din irin na munafikai irin na ibnu ubay ibn salul Allah ba zai bashi dama ba domin qur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaskiya ne bane yana cikin mu'jizozi daƙiƙai ƙwarai wanda wata masu muhimmanci ƙwarai da zai tabbatar ma mutum da gaskiyar musulunci wallahu alam al-arba askar wato wannan hadisin watan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ina ganin zamu dakata haka nan domin hadisin gaba hadisi ne mai dan tsawo salasun min aslil imani al-kaffu amman qala la ilaha illa Allah la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islam bi amalin zuwa karshen shi insha Allah zamu bar shi zuwa sati mai zuwa zamu bar ragowar lokacin idan akwai tambayoyi domin tambayoyi din wallahu alam Now. Now.
Sallallahu alaihi wasallam.
Ya ce an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana asha a ciki fi asha madara yana jawo kuturta wannan ba hadisi bane magana ne na likitocin da su suka faɗi wannan magana watan Allahu alam an ce alaji ne bai fi mutum ɗaya cikin kaman 10,000 ko 100,000 ne ma suke da wannan cutar wanda cin kifin da madaran yake haifar masa da wannan fitowar kuraje din amma ba wai hadisi bane a takaice magana ne na likitoci a zamanin da suna faɗin wannan lata akulis samaka wa tashrubul labana fa innahu yurithul barasa wallahu alam bai inganta a matsayin hadisi ba na'am wa alaikum salam bacci bayan la'asar yana kawo talauci akwai wani hadisi wanda ya faɗi wannan ina yawan jin maganan amma ban ji shi a matsayin hadisi ba illa akwai wasu lokuta da bacci a wannan lokacin alama ne nau'i ne na gafala domin bacci bayan la'asar zai iya kaiwa mutum ya shiga da shi har zuwa kila lokacin magriba ya rasa sallah kuma ka san lokacin ta gajere ne lokacin ta guda ɗaya ne kila yana cikin dallan da yasa kuma sannan a likitance shi ma wajen likitoci suna cewa yana sa wani nau'i na nauyin jiki domin yana hana mutum samun isasshen bacci a lokacin da ya kamata ya samu yawanci in kai bacci a wani lokacin ka tashi zaka tashi da kasala sabanin baccin lokacin kailula da rana wanda in mutum yayi zaka ga ya tashi da ƙarfi ya tashi da nishadi wallahu alam amma ban san shi a matsayin hadisi ba wannan ba zan iya yankewa in ce ba hadisi bane amma dai ban sani ba wanda na sani din bai inganta ba a matsayin hadisi bayan sallar asuba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bacci har sai rana ta fito amma bayan sallar asuba baya kwanciya afwan har sai rana ta fito amma ka san shi ya ce baya bacci shi yasa na gyara ya ce baya bacci ya ce idanunsa ne suke bacci zuciyarsa baya bacci inna ma tanamu aini wala yanamu qalbi sura ka da bacci da abin da yanayin sa na kaman bacci da farke din duk daya ne yana sanin duk abin da ake yi kaman wanda yake farke din a lokacin da yake kwance kaman bacci din to amma dai baya kwanciya daga idan da sallah har sai bayan rana ta fito kuma alaman gafala ne rana ta fito ma mutum yana bacci to amma abin da ake nufi rana ta fito masa yana bacci bai sallan asuba ba ake nufi in ba lalura haka ya faru da mutum haka wanda yake ba abu ne da kuma zai zama yana yawan maimaituwa ba amma dai shi ma ba a so amma ban san hadisi kai tsaye da yace kar a kwanta a wannan lokacin ba amma dai abu ne da magabata ba su son mutum ya kwanta bacci har sai bayan ya bari rana ta fito tukuna zuwa lokacin kailula in yana son ya kwanta sai dan kwanta bayan wannan lokacin ko bayan cikan fitowar rana Allahu alam liman yana zaman hutu mamunsa ba ta zaman hutu da suka taso sai suka riga shi suka mike suka riga shi mike wa tsaye sun yi laifi suna da sallah amma sun yi laifi saboda an so dole ne kai koyi da liman inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi in yana zama in ya taso ka zauna in baya zama in ya taso karka zauna inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada amma sallan su tayi na'am amin menene aya fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas watan yace amma wani malami ne tambaya akan wasu nau'o'in tarurruka sai ya karanto wannan aya cewan shine hujjan sa na cewan wannan tarurrukan ba laifi bane yace babu alkhairi cikin mafi yawan haduwan da suke yi suna dan kuskus shine najwa watan haduwa da ake ana zantsantawa sai dai do haduwan da ke da alkhairi shine wanda akai umurni da sadaka aka ba mabukata sadaka ko ma'rufin akai umurni da aikata alkhairi au islahin bainan nasi ko akai taro dan ai sulhu tsakanin mutane wadannan tarurukan su ne tarurukan alkhairi saboda haka malamin ya dogara da wannan a matsayin hujjan cewon ba laifi ai duk taron da wadannan abubuwan suka kunsa ba su kunci sabanin su ba wallahi alam a tsarin ginin kafa hujja wannan hujjan karbabbiya ce watan duk taron da ta zama ta kubuta ta kunshi wadannan abubuwan kuma ta kubuta daga wanin su to mutun zai iya watan istidlali sunan abin istidlali zai iya istidlali da wancan ayan yace to wannan taron ya zama karbabbe saboda wancan dalilin cewan taron duk da ya zama sadaka ake umurni da shi da ma'rufi da aikata alkhairi da sulhu tsakanin mutane ba a ci naman mutane ba ba a batanci ba ba a taro an yi wani abu na sharri ba to wannan taro ne karbabbe a wajen Allah in Allah ya yarda saboda wannan ayan wallahu alam na'am yace idan an hada sallar magriba da isha mutun zai iya shafa'i da wutri immediately a masallaci kake nufi zai iya ba abin da ya hana shi yayi shafa'i da wutri bayan magriba da isha'i idan an hada su na'am akram a bayan gargara lokacin gargara nagode tambaya masu kyau kai ya tambayan shi na farko yace guarantee ne in mutun ya mutu a makka zai shiga aljanna a'a ba ma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko alhaji ne in ya mutu shi dan aljanna ne babu abinda dai hadisi yace wani mutun ya fadi daga dabbansa ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kada ku rufe shi a yanda yake da tufafinsa kada ku wanke jininsa ku bar shi a haka yanda yake kada ku sa masa turare zai tashi ranan tashin kiyama yana talbiya wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to zai tashi yana talbiya sai malamai suka ce to yana nufin duk wanda ya rasu da ihrami shi ma zai tashi yana talbiya ko ko ba haka ba to akai sabani wasu suka tafi akan duk wanda ya rasu da ihrami suka yi kiyasi irin karatun da yanzu nan malamin nan yayi kaga sai akai kiyasi kamar yanda yayi kiyasin wasu tarurruka akan la khaira fi kathirin min najwahum to su ma sai suka yi kiyasin duk wani wanda ya rasu da irin waɗannan tufafin da irin wannan yanayin a matsayin cewa shi ma zai tashi yana talbiya ranar tashin kiyama to zai tashi yana talbiya manzo Allah ya ce bai ce dan aljanna ba to amma dilalatun nas yana nuna mutumin da aka ce ranar tashin kiyama zai tashi yana talbiya ta tsakanin shi da aljanna lokaci kawai in Allah ya daidai ya shiga ko ba haka ba amma nassi bai fito ya ce dan aljanna ne mutumin ba ya dai ce zai tashi yana talbiya amma abin da ya kamata mai hankali ya gane wanda aka ce zai tashi yana talbiya kuma ayin Allah ya da dan aljanna ne saboda haka ake sa maran duk mutumin da ya rasu cikin ihrami cikin aikin haji ana sa mashi ran ya zama dan aljanna amma ba wai nassi ne ya ce duk wanda ya rasu cikin ihrami dan aljanna bane an fahimce ni ba ma maganan a makka ba tukuna me aikin hajin kansa ba nassin da yace duk wanda ya rasu yana aikin haji dan aljanna ne nassin shine wancan malamai kiyasi suka yi akan wancan nassin an fahimta tambayan ka na biyu me ne mutum yazo rasuwa sai shedan yazo a lokacin to zai iya yin shirka a wannan lokacin a kaida mafi shahara tsakanin malamai shine a'a saboda a lokacin gargara an riga an dauke sahifa shine zaka ji sayyidina umar yana cewa inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah yana karban tuwan bawa matukan bai shiga gargara ba wannan karyewan halshen da halin da ake shiga na gabda rasuwa to matukan bawa ya shiga wannan to lalacewan aikin sa ba a kula da shi kamar yanda tuban sa bayan da ba nagartacce bane ba a kula da shi zakai mun kafa mun hujja da hadisin bayhudan da na fada kana so in bayani akan shi yawa to hadisin bayhuje shi bai shiga gargara ba so da ya shiga gargara ba zai iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ya kalli wannan har yana don wanda ya shiga gargara kuma shikenan baya iya istijaba halshen shi ya karye ba zai iya magana ba idanunsa sun juya shikenan ba wani communication da za a iya yi ingantacce tsakanin sa da rayayyu an fahimta saboda wannan mutum bai shiga gargara ba kuma ko da ya shiga gargara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya zama istisna'i fata annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zama exceptional tunda shine yayi wannan offer din to sai ta zama ka fahimce ni ah baka ga baffan sa Abu Talib ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi aka ce to Abu Talib ga abin da yake maka yace wannan abin da yake mun sai mashi amfani har a lahira na kyautatawa kaga dogon hadisi kaga wannan yana nuna mana cewa kaga mutum ne ba an ce ba ya mutu ba musulmi ba amma kuma duk da matsala ce mai tsawo ahlus sunna sun tafi akan wal jama'a sun tafi akan cewa ya mutu ba musulmi ba shi'a suna sabani da wannan gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan basu yadda ba to amma kaga duk da an ce ya mutu ba musulmin ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace soyayyen shi gare ni za ta je ta masa amfani a lahira ko alali babu aikin da ke ma mutum amfani a lahira in ba musulmi bane waka dimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura haka Allah yace amma yace a'a shi zana same shi a can karkashin wuta na dauko shi na fito da shi bahin minan nari ba abin da ake azabtarwa sai wani takalmi da aka sa mashi na karfe yana kona masa kafa yana soya masa kokolwa daga wannan kafan da yake konawa ka fahimce ni shine hadisin na sahihul bukhari da muslim muttafaqun alaihi me yake nunawa tayi masa amfani da an tambaye shi ma agnaita li ammika wani amfani kai mabaffan kai yace eh na amfane shi sai bada wannan amsan sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta fa innahu kana yahutuka wa yahfazuka na ya ce sigan aure da ake yi sai a ce ajalan ba lakadan ba fatan abin da ake nufi shine sadakin ba nan take za a mai bada shi ba daga baya za a bayar amma siga kan ba ga yana an bayi ba sigan shi yayi wannan bada sigan na baka ka na karba shine siga ai shine na a ai wannan ai Hausa ne kawai ba daidai aka fadi ba amma ban so in ta bayani bane Hausa ne kawai wannan ajalan jinkirtawa naqdan ba lakadan ba Hausa ne ke cewa lakadan amma naqdan bayarwa hannu da hannu an fahimce ni shine naqdan nun qaf dal an gane wancan kuma ajalan da alhamza jinkirtawa na'am mutum ne yayi aure ya saki matan wani iyayensa suka yi kowa ya mashi wannan bai da alaka cikin wannan hukuncin kwata-kwata ya ce iyayensa suka yi masa aure amma yin dan iyaye sun yi aure baya nufin suna da hukunci a cikin shari'ar aure baya da alaka mutum ne yayi aure ya saki matansa saki uku iyayen suka ce sun mayar ba zai mai duba har sai ta auri wani ta halattu gare shi a ba tare da tafsilin saki ukun a lafazi ɗaya ne ko daban-daban ba saki uku dai kawai muka ce
to bayan saki uku mace ba za ta halattu ga mutum ba har sai bayan auren wani miji din ta rabu da shi kuma wani ba zai mayar masa da wannan matan ba iyaye kuma ba su da wani dauri cikin wannan dan su suka ba da kudi aka aure ba yana nufin su za su mai da mata ya kamata su hana auren su hana sakin tun kafin ai sakin ne fa ba su haka min ali wa haka min ali ya dinnan na'am sai dai lokaci fa na'am ya ce bisa abin da ya shafi shirka tambaya mai kyau ina roƙonmu rufe da wannan tambayan oh kana tambaya to shikenan na so in bayani mai dan tsawo akan wannan matsala a bari in amsa tashin sai mu dawo na takan insha Allah yace bisa abin da ya shafi shirka ina son mu bi kalmomin sa bisa abin da ya shafi shirka abin da yasa nake so mu bi kalmomin dan mu gane hadakan wasu masu da'awan malinta a cikin duniya sai yace wani zaka ga in ya sa riga zai ce bai da sa'a ko in ya gaisa da wani bai da sa'a ko in ya ga wani abu bai da sa'a amma sai ya kira abin shirka wannan abin bai da alaka da shirka jumlatan wa tafsilan sunan shi shu'umanci babu kyau haramun ne amma ba shirka bane saboda wajibi ne mu rika bambanta shirka da saban Allah wannan sunan shi saban Allah shu'umanci tasha'um da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lafirata din nan yake cewa babu shu'umanci in har akwai a musulunci a abu uku ne kawai a mata a doki a gidan zama eh haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ingantaccen hadisi babu sabani cikin ingancin sa yace babu shu'umanci sai a abu uku a mata zai mutun ya auri mata ta zama dalilin matsala a rayuwarsa ya ta talauci ya ta shiga matsaloli ya ta kaza amma ba kuma nace da mutun ya aure ya ga talauci ya ce kaza ba eh ba haka nace ba shi yasa nace tambayar tana da fadi wannan ai ga yanan a hadisin Bukhari ma na Annabi Ibrahim da dan sa Annabi Isma'il da yazo gidansa yace ka canza dakalin gidanka ko to akwai shu'umanci a mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure wata mata yana shigowa wajenta sai ta ce inni a'udhu billahi minka sai ya ce laqad ustibi mu'azin ilhaqi bi ahliki tana shiga yana shigowa sai ta ce a'udhu billahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara kallanta ba sai ya ce a'a kin nemi tsari da wanda ya dace a nemi tsari shi tafi tafi gidan iyayenki ba ni baki shi kuma ce matar ba ta da rabo ko doki watan abin hawa za a iya canfan doki a ce duk wanda ya hau sai ya kare karga ce ni wallahi zan hau ba kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana kai hankali tunda dai shi umammen dabba abin hawa ne kuma wannan zai iya zama doki zai iya zama mota zai iya zama in shi umamme ne to ka bar shi haka gidan zama zai iya zama shi umamme duk wanda ya shiga ita ciwuwuka karka ce a'a ni ba zan yi ba zan shiga din a'a idan gidan ya zama shu'umtacce to ka bar shi to yace in har akwai shu'umanci a cikin wasu abubuwa to a dayan ukun nan ne ba har da su dayan ukun kuma karfin imani na danna shu'umanci din karfin imani yana danna shu'umanci ga matan shu'umar ce amma in kana da karfin imani kwarai sai ka zauna da ita sai kuma ta juye ta zama alkhairi din an fahimta haka abin hawan haka gidan zama din saboda haka amma shu'umanci ba shirka bace shine mahallu shahi shu'umanci daban shirka daban shirka barin addini ne shu'umanci haramun ne ka fahimce ni saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tira ya hana fa'al ya hana shu'um astaghfirullah yana fa'al sallallahu alaihi wasallam yana fa'al watan na sharri pessimism shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma optimism to manzo Allah yana so yana yi kwarai inda zai ga mutun sai a ce ga bashiru nan zuwa sai ya ce shikenan yau mun ji dadi yau za mu samu busharori koko yana fitowa sai ya ga wasu mutane cikin tufafi mai kyau da tsafta da shiga mai kyau sai ya ce alhamdulillah wannan shigan nasu yana nufin alkhairi ne
to wannan ana so amma namunin shine ba a so saboda ana son kullun musulmi ya zama mai kyakkyawan zato da ubangijin sa amma ba a so ne haramun ne ba shirka bane an gane na'am akramaka Allah afwan na'am shi kuma yana amin musulmi ne bari mu bugar nan mu yi na musulmin kawai wancan bai da muhimmanci gare mu sosai musulmi ne krista ya zo gaban gadonsa a asibiti yana save him my lord jesus save him kaza shi ko musulmin yana amin amin ana gamawa musulmin ya mutu ya hukuncin wannan musulmin Allahu alam idan a zuciyan shi yana itikadin ya Jesus ne mai ceto ya kafirta idan ko irin na wanda ya fada rami ne ka mika ma takobi ya rike sai mu ce lamarin sa yana wajen Allah in Allah ya so ya ji kansa in Allah ya so ya kama shi da wannan abin da yayi ina fatan ka gane ni wani tsananin hali da ya shiga bai san inda yake ba zafin ciwo zai iya sashi ya wani abu wanda a zahirin abin sabon Allah ne sai mu bar lamarin sa zuwa wajen Allah ba zai hana a yi masa sallah cikin musulmai a yi masa tufafi irin na musulmai a rufe shi a matsayin musulmi ba saboda wannan baya nuna yana itikadin kafirci ina fata an fahimce ni wallahu alam wannan to now to wai gaskiya kai laifi babba yace wai idan mutun ya gane shi umma ce ya aura zai sake ta ya zan yi wannan fatawan ai ba zai yi ba ba zai yi ne wannan fatawan ba ba zan iya ba wannan fatawa ne da za a iya yin shi on individual circumstances wannan yanayin sa za a iya ai tambayoyi ai magana amma baya cikin irin fatawan da zaka sake ta haka nan kawai ka ce za a iya yi ka je ka sa ai ta kashe aure ba dalili na'am akrawakallah wa alaikum salam ya ce idan mutum ya ji baya son zama da mace baya da laifi ya ce ya sake ta baya da laifi fa tasrihun bi ihsanin aw fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ba laifi ya sake ta tun kafin ma ya zama in ya sake ta ba za ta sami wanda za ta aura ba sai ya sake ta ya mata fatan alkhairi ya zawwada ta da abin da yake na alkhairi amma Allah baya son saki Allah baya son saki na'am sallu na'am na'am bayanin da na taba yi bayanin zakatul fitri na'am dan shi yana karatu a kasan waje zai fitar masa zakatul fitri wajibi na'am in an yi a gidansu babansa zai fitar masa mai ciyar da shi mai daukar nauyinsa inda yake karatun zai ciyar zai fitar masa da zakatul fitri wajibi ne matukan yaron bai kai haddin balaga ba in ya kai haddin balaga ba wajibi bane a addinin musulunci dan ka san ciyar da yaro wanda ya kai haddin balaga ba wajibi bane a musulunci dan Allah ayi hakuri da tambayoyi haka nan don Allah akwai amsa da na bada dazu da rana jidda na fadi wajen sallah amma zan so in ƙara maimaitawa wani yayi tambaya akan mutumin da yazo ya sami mutane suna tarawihi shi yana zai yi sallan isha'i ne da ya same su suna tarawihi sai ya bi su saboda ya rike fatawan ba laifi mai farin laifi mai nafila da ya bi su suna masu irin rak'a hudu gaba daya ne sai sun yi hudu sannan su zauna su tahiya ba su tahiya a tsakani a duk rak'a bibbiyu to da ya bi su suka miƙe rak'a ta uku zai miƙe tare da su ko ba zai miƙe ba in ya miƙe tare da su bayan rak'a hudu ya hukuncin sallansa na ce dazu ba yi da sallah dalilin da yasa na ce ba yi da sallah to hujjan da na bayar ba daidai bane hujjan. Mutumin da baya da sallah wanda malamai suka ijma'i akai shine mutumin da akai sallah raka'a hudu, liman da ya taso daga raka'a hudu maimakon ya zauna ya tahiya sai ya miƙe ya tafi tsayuwa akan kuskure, kai kuma mamu maimakon ka zauna sai ka bike ka bishi alhali ka san raka'a ta biyar aka miƙe, to in ka miƙe ka tafi raka'a ta biyar baka da sallah, saboda kai ka tafi raka'a ta biyar da yaqini, shi kuma liman ya tafi da sahu ne, saboda shi sallan sa tana nan, amma kai da ka tafi da yaqini ka san raka'a ta biyar ne baka da sallah, amma shi wancan bazan iya cewa kai tsaye bai da sallah ba, amma zai iya zama kuma bai da shin Allahu alam, abinda zai sa ya zama bai da sallah ya bar zaman tahiya da gangar, dan da gangar ya bari. Ina fata mun fahimta. To wannan zai iya rasar da shi sallah, amma ba wancan hukuncin da ne kokarin kafa hujja da shi, shi wancan yana faruwa ne a zaman karshe ba a zaman farko ba. Zaman farko misali idan liman ya zo a zama raka'a ta biyu sai bai zauna ba ya miƙe, kuka yi ya dawo ya ƙi dawo, wato wajibinku ne ku miƙe ku bi shi, Allah ba shi bayan idar ayi sujada qabli, saboda zama ce ta sunna, amma ita wancan zama ce ta kunshi farilla kuma miƙewan ka san baya cikin sallah, kuma da yaqini kuma ka bi shi, to shi yasa mutun ya zama baya da sallah. Ayi hakuri ranka ya dade zuwa sati mai zuwa, a za yi mashi tasbihi sosai har ya dawo kwarai da gaske. Sallu ala nabi al-karim. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.